أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a karatunmu na littafin babban malami littafi mai suna kitabul kaba'ir na Imam Adh-Dhahabi inda a sati da ya gabata mun tsaya a ƙarshen kabira ta 8 ita ce kabira ta saba ma iyali inda muka yi dogon darasi akai yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta 9 wadda za mu tattauna akan abin da ya shafi sada zumunta a wannan kabira ɗan uwa kabira ce wadda kusan ciwo ne wanda ya shafi mu baki ɗaya ciwo ne wanda muke samun matsala akan shi akan dukkan wasu abubuwa na ibada amma abin da ya shafi sada zumunta sai ka gani kaɗan ne daga cikin wanda suke tsira a kan shi sada zumunta yana da mahimmanci sosai a addinin musulunci kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya yi tsinuwa ga waɗanda suke yanke zumunta kai tsaye idan aka ce zumunta sada zumunta ga 'yan uwa tana farawa ne daga iyaye su ne mafi kusa da kai to akwai wanda zaka samu shi sada zumunta shi da iyaye ma kade tashi hankali ce babu shi babu iyayen shi bayan duk wahala da dauniya da suka yi da shi to wanda bi sada zumunta da iyayen shi ba ina zai sada ta da wasun su da kannun su ko yayin su ko kuma wani dan uwa makamancin haka kenan kaga abu ne wanda Allah subhanahu wataala ja hankalin mu akai kuma yin tsinuwa akan wanda suke yanke ta dan haka abu ne mai muhimmanci sosai yana da kyau mu mai da hankali akan wannan darasi da zamu domin mu san irin abin da yake jiran mu idan mun sada zumunta ko mu san irin narko na azaba da aka tana daga wanda yake yanke ta sai ma da yake cewa al-kabiratu tasi'a kabira ta 9 sai yake cewa hijrul aqarib kaurace ma 'yan uwa ya kasance ka kaurace ma 'yan uwanka ka yanke zumunta da su ka yanke sada zumunta da su wanda wannan sada zumunta ko da mushrikai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba akan a yanke zumunta tare da su idan ban manta ba ayan nan ta cikin suratul mumtahana inda Allah subhanahu wataala yake cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم الله سبحانه وتعالى بي هنا كوبا اكن ساده زمنتا غا واندا بس ياكي كوبا اكن ادينينكو بس فتر دكو دغ جداجنكو با تيوا كولا دسو كوتوتا مسو كما ساده زمنتا تار دسو تو كاغا ايدي كسانتي مشركاي ان با ما داما مساده زمنتا دسو تو كاغا ما في اولى ya kasance musulmi dan uwanka ka sada zumunta tare da shi ka kyautata alaƙarka tare da shi Asma al-gidan Abubakar Siddiq ma'aifiyarta ta zo garin Madina ta zo kowa gidan ta ce mata dakata tunda ita ba musulma bace ba har sai ta tambaye izini daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tambaye izini kuma tana tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanya Aisha manzo sallallahu alaihi wasallam yace ta barta ta shiga kuma ta kyautata mata sada zumunta ta bare ta haka wata rana ana zaune manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da su Umar yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan tufafi ya kamata a saye shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka sanyawa ranar Idi ko kuma idan wasu baki sun zo garin Madina irin wannan tufafin ne na alfahari na sarakai irin wanda suke sawa irin aljabban nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Umar yo ai wa'annan kaya ba wanda yake sa su sai wanda ba shi da rago gobe kiyama Umar yana jin wannan magana shikenan sai bar zancen wannan kaya kawai wata rana sai aka kama manzo sallallahu alaihi wasallam kyauta ta irin wa'annan kaya sai dauka sai aika ma Umar bin Khattab sai Umar bin Khattab da gaugawa ya zo ya ce ya Rasulullah ko dai ni ma ban da rabon gobe kiyama yaya ka ce sai wanda zai da rago zai sa kuma yau ka aiko min annan manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi na aika maka su ne ba dan kasa ba sai dan kai wata bukata da su bi mana ko ka saida ko ka ba wani annan Umar bin Khattab sai dauka ya aika ma dan uwan shi wanda yake garin Makka wanda ba musulmi ba ya aika mai ce tunda kai baka da rabo a gobe kiyama ka je kai ta sama kenan kaga wannan menene yake nuna mana sada zumunta ga wanda ba musulmi ba to Allah subhanahu wataala yake fada واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام كوني سوران الله kuma ku rinka sada zumunta haka a cikin suratul muhammad yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddimu arhamakum ulaika alladhina la'anahum allah fa asammahum wa a'ma absarhum yake cewa masu yanke zumunta su ne wa'anda Allah ya tsine ma albarka haka Allah subhanahu wataala yake fada yake cewa alladheena yufuna bi'ahdi llahi wa la yanquduna al-mithaq walladheena yasluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab haka Allah yake cewa ulaika alladheena yake da suna yake bayani a ƙarshen wannan aya akan waɗanda su kuma ba sa cika alƙawari walladheena ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ما سيانكي زمنتا وانت الله سبحانه وتعالى هذا شي يسا مالبي سكي جان هنكلن معنا سكي تشوا ان هو انا سامن مساله تسكانك دان قوانك هو كو كني كو كوزن كو وني كانن ابا كو كانن بوا كو وني امكمنتن هذا اذا aka samu irin wannan matsala to kada kai alƙawarin ko kuma ka yunkuri cewa kai daga yau ba kai ba su shikenan ka bada da su kwata-kwata ka ce ba ka sa da zumunta tare da su ba ko kuma waɗanda suka yanke alaƙa da kai kwata-kwata ba sa sa da zumunta tare da kai ka ce kai ma ka yanke da su tunda mutum bai zo wurin kai ka ce kai ba ka zo wurin shi to hadisi sai tabbatar mana ya ce mana duk wanda yake sa da zumunta ga wanda kadai yake zuwa wajen shi yake ta to wannan ai ba sada zumunta bane kai sakayya ne kai ga abin da ya maka abin da ake nufi sada zumunta ka je ka sadar da wanda yake zumunta tare da kai wanda kuka fatan da shi wanda kuka kamar barambara to wannan ake so ka ji tsoron Allah kai biyayya ga Allah subhanahu wataala ka je ka sada zumunta tare da shi kawai dan ka durma a gidan shi ka zo gaida shi in kun ga kame abin da ya dace idan wani abu ya tashi naji na horin ciki ka tashi horin ciki idan wani abu na bakin ciki ya kama shi ka je ka jajanta mishi in taimako ke bukata ka taimaka mishi in ka gamu da shi ka saki huska ko kaisa to wanda yake ma zumunta shi ake so ka sadar da tashi sai Allah subhanahu wataala ya satanta ma da alkhairin da kai da kanka ba san iyakar shi ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iya daga cikin abin da yake kara ma mutum ya waita arziki duk wanda yake sada da zumunta idan kana neman kuɗi kana kasuwa kana ganin ta sama-sama to ka rinka sada zumunta za ka ga buɗin da zai baka mamaki alkhairai ko ina za su rinka zama haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka nan idan kana so a ƙara ma shekaru a duniya kwanaki a duniya to ka rinka sada da zumunta ai babu abin da dan adam ya fi so a duniyar wannan da muke zaune kamar a ce arzikin shi ya karu kuma a ce ya jima a duniya tunda ba zai san mutuwa to ba abin da zai baka wannan illa sada da zumunta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan dan haka abin da wanda ya kamata mu kula mu mai da hankali akan shi tabbas kowa daga cikin mu bai rasa wanda yake da matsala tare da shi a cikin ɗan uwa wanda kwata-kwata kamar ba ɗan uwanka ba
akwai wanda dan uwanka ne amma baka san din shi ba, in kaga wani an baka labari a ce wannan wadan wani ne baka san shi ba, kowa a yanzu yana iya hararo wani dan uwan shi wanda ya ji malumacin shi kwata kwata kamar ba a taba babu wata alaka tsakanin ta shi. To wallahi wannan babban al'amari ne a gaban mu wanda yana iya kawo mana matsala wajen shiga gidan aljanna, saboda sarar da zumunta tana daga cikin waɗanda ake tsedawa bakin sarari. Idan ka zo tsallakawa idan baka sarar da zumunta su hurto ka sai gidan mutar kai sarar da zumunta. Allah subhanahu wataala yake cewa zan sadar da wanda ya sadar da ni kuma zan yanke da wanda ya yanke ki, ita zumunta. Don haka mu yi kokari idan akwai matsala falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so Allah ya muku ne? Wallahi muna so. To mu mai yayi wannan kira ne aka ma Abu Bakar ne Siddiq lokacin da aka yi matsala ta Aisha, a cikin su akwai wani mislah wanda yana daga cikin waɗanda suka yaya ta zance akan Aisha, shi kuma mutum ne wanda rayuwar shi gabaki ɗaya Abu Bakar Siddiq yake kula da ita. Abubakar Siddiq ya hushi dalilin wannan abu, yace da kai ubani ba kai, sai Allah subhanahu wataala sabkar da aya yake ce mai wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, sai ce falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wataala yake cewa kada masu wadata daga cikin ku su ce sun yanke taimakama miskinai da mabukata daga cikin ku, idan laifi suka muku to falyafu wal yasfahu, ai yage ai haƙuri. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so ne Allah ya muku? Yace wallahu ghafurur rahim. Anan Abu Bakar yace wallahi ina so Allah ya muku, daga yau kuma zan koma taimaka wa shi wannan bawan Allah mai tsaka. Kinan kaga mu ma abin da ya dace a gare mu shine wanda muka san cewa muna da matsala da shi, ba mu san lokacin da mutuwa za ta riske mu, kada mu ce a ba yanzu ba sai gobe ko sai wata ran ko sai in munasaba ta data kama, a'a ga salula abu mai sauki Allah ka mana sauki. Amma wanda suka kirkira ta sun kirkira ta dan a yaka sharri, to yanzu sai mu sai mu aikata aikin alkhairi da ita, message sai kai, a hafal sai kai, vocal sai kai, wani muna lafiya kaza kaza a gaisa zai ji dadi kuma zai ka alaka ta dawo tsakanin ka da shi. Wannan abu in kai kakkai din shi kawai kai saboda Allah, kai saboda Allah ya ce akwai abin da zai maka nasa kanya, kai saboda Allah ya hana a yanki, amma ba dan shi ba, eh an ji shi bai isa ba, amma wanda ya ce ka sadar ai ya isa, kenan sai mu giba wannan yi kokarin sarar da zumunta ga waɗanda suka yanke mana ita, lasiyama wanda suka kasance kannin iyaye ne ko yayin iyaye, waɗannan matsayin iyaye suke. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce uwa kamar uwa ce, yanda kake sarar da zumunta ga ma'aihiyarka kake kokarin kiranta mata, uwa ma tana da haƙƙi ita ma kiranta mata, dan uwa uba dan uwan uba su ma haka suke da wannan haƙƙi, tunda al aqrab fal aqrab, mafi kusa zuwa mafi kusa ne ake kiranta mata. Haka abin yake tafiya, kai ko sadaka za ka yi ko kyauta za ka yi, in dai kasance kai mai bayarwa a waje ne amma a gida ana kuka da kai, to sadakar ta gabata da amfani. In dai kasance gida suna cikin wahala ba ruwan ka da su, amma a waje kai ahe yabanka ake ana cewa na kaza wa na kaza, amma a gida ana kuka da kai, babu amfani ga wannan sadaka. Ana so ka jiba cikin uwanka idan za ka yi irin wannan, misali ko zakka hudda wanda ya kasance bai da bayya cikin waɗanda aka sha makance ga cin zakka, sai ka diba a cikin su sai ka taimaka musu. Wannan abu in kai gashi ka yi sadaka kuma hallo gashi ka sarar da zumunta, lada biyu gare ka, amma in na waje ka ba lada guda ne za ka samu fini lada sarata. Don haka wannan abu ne babba wanda sai mun daure, wallahi dukkanmu muna cikin wannan matsala ta cewa akwai ƴan uwa wanda wasu sun bata mana wasu kuma kawai ammance da juna ne, sai mu kokari mu farfado mu abin da zamu yi. Allah subhanahu wataala ya ce mana fattaqullaha masata, baka iya yin komai baka ita zaka iya ma kowa, amma kai bakin abin da zaka iya, Allah ya san abin da kai, Allah ya san abin da kai. wanda ya kasance ya yi bukata shi kasance hankalinka ya koma wajen shi, kuma lasiya ma ga wanda yake da hali zuwa ga wanda suke ba su da hali. Su wanda ba su da hali, idan kana da hali, wani herin gajin ƙaiƙayin shedan ya rudar da shi akan cewa yana gudun in ya zo wajenka ka dinga tunanin neman wani abu ya zo nema wajenka. To wannan tunanin ka hudda mai shi ta hanyar mai, ta hanyar kai ka dinga iske shi. To idan kame tsaye kame biyu zai ji kumya sai gani abin ya komo daidai, abu ya tafi daidai, kaga shi ya yanke amma kuma kai ka sadar. Kuma kai ma wanda baka da shi kada kai girman kai, kai ka sa a ranka cewa kayi ne saboda Allah, kawai zumunta ce kai ne yi, ba neman wani abu kace. Ke kasance baka neman mutum sai in wata matsala ta faɗo maka, to kanzarka tana da wani a ka dinga sarar da zumunta kafin matsalar ta zo. To a lokacin da ta zo daga yaji labari kan ka taba shi, shi da kanshi zai zo fara kama maka. Kenan duka wannan shedan yana tsugunni a wurin. Dama mun sani dai shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, shi kawai kokarin shi kullun yaya zai yi batar da mu, yaya zai yi mu shiga wuta, shi gurin shi a duniya ko mu halaka. Kenan kada mu biya mishi, kada mu biya zuciya. Nawa mun gani mu suke adawa da juna, ɗaya ya tsaye lahira, ɗaya ya bar ɗaya a duniya, kuma gashi ba a daidaita ba. Wanin za ka gani gaba ake yi ba a magana ko kan, in aka ɗan uwa ya gani an wuce an yi kurwa zama ba a kallon juna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mana magana akan wannan, daga an wuce kwana uku ayyukan kuma ba sa zuwa sama. Bari ya amsa, kwana uku daga an wuce shikenan. To na dalilin gaba, gaban ma ba ga ɗan uwanka musulmi ba, ga ɗan uwanka na jini, shi wanda yake da haƙƙi wajen uku a tare da kai, ga haƙƙi tana yi wa makwabcinka ne, ga haƙƙi na ɗan uwantaka, ga haƙƙi na makwabtaka, ga haƙƙi na musulunci, haƙƙi uku, ga shi makwabcinka, ga shi ɗan uwanka, kuma ga shi musulmi. Amma ya kasance ana gaba, na kaga abu ne wanda za mu maida hankali a kan shi, mu haƙura mu daure. Sai mun daure, sai an tura masu wuciya dutse babba, to kan za a iya yin wannan aiki. Wallahi kowa yana ji cewa a ran shi akwai wanda akwai wannan matsala, kenan mu kokari mu gyara. Matsaloli suna nan, baka nema ba wani zai nema ma ita, kana zaman zaman ka, kana zaman zaman ka, shi zai ka matsale kawai kun bata. Irin wannan suna nan, kuma shedan ne ke rubuta ba, sai mu hakuri mu abin nan. Daga cikin kuma nasiha da malamai suke mana akan wannan bangare, akwai wanda zai ga ɗan uwa ne amma iyaye sun ce wani da kai da wani da kai har abada kan ƙara ganin wata alaƙa tsakaninka da shi. To anan idan ya kasance ba wata matsala ba ce ba wadda ta kai matsayin da za a iya irin wannan, to anan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kamar yadda yake cewa ga ɗan kisa ta Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Anan hakuri za a wasu, kuma su ma idan za a yi wannan sada zumuntai alhali ba sa so, ba wai ƙarfi ƙarfi za a musu ba, ko kuma walaƙanci, ko kuma magana za a yi ta shirme ko ta walaƙanci irin wannan ta ko ba a so sai an yi, a'a su ma lallaba su ake. Mun karanta akan birrul walidain, kisa ta annabi Ibrahim, duk yanda baban shi yake azabtar da shi zai hudda shi daga gani, zai sa a jehe shi da shi aka kama aka nasa shi gidan wuta, gashi bai imani da Allah ba, amma duk da wannan in zai kira shi ce mai ke ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, ya abati inni akhafu an yamassaka al'adhabu min ar-rahman fatakuna li shaytani waliya, ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Kai da ƙarshe ma ta yi salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiya. Kaga duk yanda baban shi yake azabtar da shi, amma in zai magana yake mai taushi, magana yake mai talalaki, kuma wanda zatta dan sa ubangi kan sadaka. To dan haka kai ma idan irin wannan ta faru suka nema akan a yanke zumunta, to kuma Allah ya ce a sadar, anan sai a yi kokari a kurtar da su ko a rinka yi a koyi. Idan an yi ba saba musu bane aka yi, umurnin Allah ne aka bi, umarnin Allah ne aka bi. Sai dai mai ta'addu'a kuma Allah kawo sanyi a cikin zukatan mu baki ɗaya, tunda gaskiya matsala ce wadda ta mamaye kowa, kowa akwai irin wannan matsala a gidan kowa, ko kaga ba ashiri kuka kuma yan uwa ne. Na sai ma ne ka mana ya fara da hadisi yake cewa yake da farko yake cewa a'azamu zalika ma bainal abdi wallah wallahu ma ahadahu Allahu ala al-abid, yace mafi yake da suna mafi girman yanki alaka shine bawa yanki alaka da ubangijin shi. Yace wa fi sahihain anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata qati'ur rahim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baya shiga aljanna din mai yake zumunta. Yake cewa fa man qata'a qaribahu ad-du'afa wa hajarahu wa takabbara alaihim wa lam yasilhum bi birrihi wa ihsani wa kana ghaniyan wa hum fuqara wa huwa dakhilun fi hadha al-wa'id. Yace wannan wa'id inda aka yi na cewa baya shiga aljanna din mai yake zumunta, yace duk wanda yake zumunta da makusantan shi wanda sai kasance talakawa ya kaurace musu yake musu girman kai, baya sare zumunta da su wajen kyautatawa. Yace kuma alhali yana da hali su kuma talakawa ne, yace to yana cikin wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yace la yadkhul jannata qati'ur rahim, yace mahrumun min dukhul janna, an haramta mashi shiga gidan aljanna. Ni muke neman a duniya wanda ya fita gidan aljanna saboda sallama, saboda ziyara, kawai shikenan aljanna ta haramta a gare ka, wala kam yarda. In dai sallama ce da ziyara da kuma zuwa a yi ta'aziyya ko ta yashi wurin jiki, wannan abu three simple, kam yarda ya haramta mana gidan shiga gidan aljanna. Hakika cewa illa an yatuba ila Allah azza wajal, sai dai in mutum ya tuba. Duk wani laifi da mutum zai yi a duniyan nan in dai ya tuba ko shirka, da Allah subhanahu wataala yake cewa innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, cewa duk wanda ya shirka ga Allah, Allah ya haramta mashi gidan aljanna. To kaga ita kai tsaye Allah ya ce ya haramta maka gidan aljanna, amma in ka tuba Allah zai sanya ka gidan aljanna. Idan muka kalli sahabbai a da ai bauta ma kuma kai suke, daga baya suka tuba suka shiga musulunci, kuma daga cikin su har aka ce wani ma dan aljanna ne kai tsaye tun a duniya. Kuma haka Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin suratul furqan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال الله سبحانه وتعالى هدي زانوا wanda bai gama Allah da wani, wanda baya kashe rai, wanda baya zina, sai Allah ya ce sai dai wanda ya tuba. Amma idan mutum bai tuba zai gama da azaba mai raɗi ga wajen Allah. Amma idan ka tuba to Allah subhanahu wataala zai ma juya wannan ayyukan naka na banza su kuma ayyuka masu kyau. Yace wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah taala. Kenan kaga wannan me yake kiran mu akai shine idan ya kasance muna da irin wannan matsala ta yanke zumunta da wani, sai mu tuba ga Allah ko mu je mu sada shike da mutunta daga ciki wanda an jima ba a gaisa ba, lasiya ma wanda suke na kusa, kannun uwa yayin uwa, yayin uba, ɗan uwa na jini, wa kan wanda ake uba ɗaya, wanda ake uwa ɗaya, surtu wanda ake samun matsala wanda zakari wani lokaci an samu matsala tsakanin wanda ake uba ɗaya, daga an samu wata matsala wadda tana yiwa kai bakka cikin akhtar principal na matsalar, amma kawai ka isko ne akwai ta, tana matsala ce wadda ta haɗa iyaye can tattunkan ayyuka kuma da ka zo ka gade ta. To idan irin wannan matsala ka isko ta, to ka yi kokari a matsayinka na ɗalibin ilimi na wanda ya san cewa ga irin wa'idin da aka yi na azaba a kan mai yankewa, kai ka yi kokari ka sadar, ka yi wa'idin na sisar, ka yi suwa ziyara shikenan ka wuce wuce ka tuba ga Allah subhanahu wataala. Haka yake cewa wa qad warada fil hadith ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana lahu aqarib du'afa wa lam yuhsin ilayhim wa yusrif sadaqatahu ila ghayrihim lam yaqbal Allahu minhu sadaqatahu wa la yanzur ilayhi yawm al-qiyamah wa in kana faqiran wasalahum bi ziyaratihi wa tafaqqud li ahwali. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da ɗan uwa wanda sai kasance masu rauni kuma baya kyautata musu kuma baya ba su sadakar shi, amma yana ba wani wanda ba su ba, to Allah subhanahu wa ta'ala baya amsar wannan sadakar tashi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon shi gobe kiyama. yake ta kai idan ya kasance ma talaka ne to yi kokarin sanar da zumuntar shi ta hanyar ziyara da bibiyar halin da suke ciki ku ya kwana bi ya masassaru irin wannan idan lokacin ta ne irin wannan da ake yi shi yasa wani lokaci sai gani duk da iyayenmu a ce kakanni dai misali da iyaye duk da cewa wani lokaci abubuwa da yawa na addini sun gama shi da al'ada amma yana masa tasiri sosai sadar da zumunta ba sa wasa da shi zai gani koya ne an kulle wata irin gumba an tura ma wani ka gani an kawo musu wani abu su kukkulla su ce a kama wani a kama wani a kama wani wannan shi ne sadar zumunta mu muna irin haka nan yanka za mu yi mu kaɗai mu tattare mutum ya kama mu kaɗai ba ruwanmu da ƴan uwa akwai wanda sai layi-layi yake gajiya da namu amma tana waƙai duk kwana biyu kwana uku kana gajiya da shi wasu yan uwanka irin wannan ko a wata-wata ɗaya wata biyu irin wannan in ka yi irin wannan in taimaka musu sai gani alkhairai da yawa suna ƙara sauka haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ya ce to ya sadar da zumunta duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya sadar da zumunta sai kara da cewa laysal wasil bil mukafi walakin al wasil alladhi man idha quti'at rahimahu wa salaha manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai mai sadar da zumunta ba wanda yake rama bane idan an mushi a wanda yake sadar da ita idan an yanke ta idan mutum ya zo maka ne tufan kaje wurin shi a wani ni na yi biki bai zo ba har me ne ko kira ne mun barka to ni ma an yi ban na zuwa ni ma bana kira shi ba to da ka ka irin wannan shikenan abin ya yanke amma shi da yake ma da yake maka kai sai ka mishi to Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka darajarka zai ƙara ma arzikinka kuma zai sanya ka cikin ɗan aljanna dalilin wannan aiki da ka aikata saboda aiki ne na ɗan aljanna haka yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ar-rahman wa hiya ar-rahim faman wasalaha wasalat wasaltu waman qata'aha qata'tu yace ni ne ar-rahman ita kuma wacce zumunta ta samu asali daga ar-rahim ar-rahim jumana daga ma'aihwa kenan alaka ce wadda take da asali daga ma'aihwarka aka sanya mata wannan suna yace duk wanda ya sadar da ita ni ma zan sadar da shi wanda yake da ni ma zan yanke shi علي بن الحسين كتشوا أنه قال لولده يا بني لا تصبحن قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواضع يتي كذا كسادة زمنتا جواندا كذا كزمنا كي جواندا كي ينجي زمنتا جواندا كي ينجي زمنتا جواندا كسان أبو تينكني أما بروش زمنتش ينا ينجي تا إذا توكا كزمنا تاربش سبود أنسين ما ميوانا أيكي على تاهن الله أورا رياك يقولون kaga wannan al'amari babba yana da kyau mu mai da hankali akan shi kuma mu haƙurƙurta da zuciyarmu sa zuciyarmu ruwan sanyi akan shi domin mu tsira a wajen Allah subhanahu wataala akwai fadala da za mu yi zance akan ta da sarar da zumunta akwai kuma irin yanda ake sarar da zumunta da za mu yi bayani akai insha Allah ta'ala sai a darasi na gaba za mu yi bayani akan haka yanzu insha Allah ta'ala za mu bar ma bakin namu wuri domin su fa'idantar da mu da wasu gwalagwalai da suka zo da suna fa'ida na addini wanda insha Allah ta'ala za mu fa'idanta sosai duk da cewa mintunan ba diya bane ba amma insha Allah ta'ala abun ba karami bane insha Allah falle tafaddal mashkuran ma'zura wa zai fara akramaka Allah na'am kenan insha Allah ta'ala a doktor Muhammad Umar shi zai fara sannan insha Allah malam akramaka Allah malam sannan shi kuma zai ci gaba in Allah ya yarda abinda muka fara dai Allah ba mu laga wanda muka fuskure Allah ya mana bismillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مرساتها فإن كل مرسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
من أقول يا الله سبحانه وتعالى وعندك دليل حضورهم أولنا ما صلى الله في مركز فاطمة الزهراء وعند لهو ربما لم يمو مال إسماعيل آل شورى ديك جابورتها anan garin da magaram anan jamhuriyar ta Niger ina matakar farin ciki da samun kaina a cikin masallaci tare da ku da kuma ganin yadda dan uwa yake gogwarmaya dare da rana wajen karantar da mutane da kuma yara ilimi daga cikin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu da alkhairi domin haka dama shine kamata ace a cikin al'umma akwai wasu wanda suka ware lokacin su ba dan kuma sai dan su karantar da ƴan uwansu al'amar addinin su dan saboda a guru tare a tsira tare wannan kuma shine tsari na Ahlus Sunna din da suke muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa cikin mizani ake shi da lada da kuma dan wani wanda tare muka yi karatu a jami'a wanda kuma mun san shi da kokarin shi da mutunci da kuma kamun kai da sani ya kamata da wuya ka ga wani abu da za ta a sha ka gan shi a ciki haka ko bayan takharuji mutum mai karamci mai kokari da shi da sauran uwa kamar su Ibn Hazm su Malam Abdullahi da kuma Malam Hashim da dai sauransu wanda muka yi karatu tare da su a jami'a dukkan su mutane ne wanda suna ruhi na dawa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da su akan wannan tsari da mu da su daga baki daya dan gaskiya abu mafi muhimmanci a yanzu shine mutum ya himmantu da sanin addinin shi dan duk lokacin da ka ganga cikin da'ira ta ɗaliban ilimi ana kai kawo tare da kai cikin saha ta da'awa dan an ci an sa littahi za a ganka ka bar duk abin da kake ka bar duk uzurinka dan ka zo ka ware lokaci na musamman kai karatu to tabbas lalle ba karama ni'ima bace bare Allah subhanahu wa ta'ala dan kai ka zo amma Allah ne zabe kai ka kuma ramaita ita ramaita walakin Allah amma da niyyar ka gazo domin duk da adam yana da niyya da irada yana da zabi da Allah ce inna hadina husbilai ma shakiran wa ma kafura Allah maka tawfiki sannan baka hankali ka zabi ka zo makarantar kuma dukan mun san falala na mutum halarci majalisin da ilimi wanda kuma duk wanda yake daya daga cikin ɗaliban ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa alamun cewa Allah yana son shi da alkhairi ne da yace mai rullahu bihi khairan yafaqi fi din duk wanda Allah ya nufaci shi da alkhairi Allah zai daura shi kan hanyar fahimta al'amari addini kuma man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya bi ta hanya da ya nemi ilimi dan da tabbas Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna a sanadiyar wannan hanya da ya dauka dan duk abin da Allah halitta amma wuta amma aljanna akwai sababi dan Allah ya karja Allah li kulli shay'in sababa lalle Allah ya sawa dukkan komai ya kaddara mishi akwai sababin da zai zama shine zai cikewa mutum manufa da ya cimma abin da yake so cimma wannan ba karaman ni'ima bace ba mu gode Allah kai a yau idan muka duba duniyar da muke ciki duniya ce wadda ta cike da fitintunu fitina ta ko'ina musamman kafofi na yaɗa labaru rezo sosiyo ka duba TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram duk wani wata kafa da ka sani hanya ce wadda akwai fitina a cikinta kuma ana iya amfani da ita wajen yada alkhairi wanda kuma daidai ku daga cikin wanda Allah ya zaba suna amfani da wannan kafa don yada alkhairi a ciki amma mafi yawan mutane fasadi suke yadawa to malamai suna ce alfiqhu fi dini ismatu min alfitan karatu a cikin al'amarin addini mutum ya fahimci addini shi kariya ce kuma ganuwa ce game da mutum ya fara cikin fitina dan mafi yawan mutane suka fara cikin fitina karancin fahimta al'amarin addini shi yasa su a ciki hatta ɗan wutan haka sa su wuta sai su ringa cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da a ce muna ji ko muna hankalta ji wanda za a baki izina hankalta wanda za mu fahimci me da ne ba da ne ba ma kunna fi ashabis sa'ir da ban kasance cikin wuta ba gurgurun yadda kake mu'amalantar Allah to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai mu'amalance ka idan ka zaci alkhairi sai ga Allah ya cike maka da alkhairi in ka zaci Allah kai wa Allah kyakkyawan zato sai ga Allah ya cike maka da alkhairi hakan kai wa Allah mummunan zato sai ga Allah barka da zaton ka a can kokarinka da yunkurinka na karfanci al'amuran addini shi zai sa Allah ya cike maka gurinka dan Allah ce wanda zai naja hadu fina da nahdiyannahum subulana kenan abinda ni zan ja hankali na da ku ga baki daya shine mu kokarin mu ribaci lokacin mu ko mu ribaci damar da muke tare da malaman mu da wayannan malaman wanda a zahiri duk mafi yawan malaman da suke dawa a saha na nan Niger mafi yawa matasa ne wanda kuma ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita rayukansu dan saboda su cigaba da yaɗa alheri dan ba abin da yake dade kamar a ce a cikin kurucirka ka bada lokacin ka addini kuma ka ci gaba da kasancewa haka har Allah karbi rayuwarka ka kasance cikin ausha bun nashaq fi ibadatillah matashin da ya taso cikin bautan Allah to amma kasancewa da matashi ne ba shi zai nuna cewa ba kullum yana nan tare da kai dan wani bai ma zo duniya bai bar duniyar wani ko wani shugul yana yin sabuwa to mu yi kokarin mu ribaci zaman mu tare da malaman mu dan sabar mu amfara suna ba mu gwalagwale na ilimi kyauta ba tare mun ba da komai ba inda za ka koma baya ka bincike shi irin wahalhalun da ya shaka mai tattara wannan ilimin da ya zo yake baza mutane kyauta wallahi za ka yi mamaki akwai lokutan da ya shafa mara talauci wani lokaci ya shafa mara yunwa ya shafa mara gajiya ba irin abubuwan da bai haɗu da shi ba dan saboda ya samu ya tattara wannan ilimin da ya zo ko bai takaita abin a kan shi ba sai ya ce bari ya baza alherin ga al'umma su amfana mutane nawa sun ni karatun dubun dubata ko ɗaruruwa amma sun ni amfani da karatun su wajen neman duniya ne kuma ilimi ne na addini suka nemi duniya ne shi amma wasu kuma suka ce bari mu bada lokacin mu ga ƴan uwan mu su amfana kamar da al-Allama Ibn Jarir Tabari yake fadi a cikin littafin na Sarihus Sunna yace malaman al'umman nan suna daga cikin mumayizat kinsu abin da ke bambanta su da sauran mutane shine kasancewar sun fahimci mas'ala ta addini ba sa takaita wannan mas'alar a kansu suna so wannan hasken ya kai ga mutanen da suke tare da su su ma a guri tare a tsira tare jafa'i da mutane suke musu da zagi da mutane suke musu da tsangoma da mutane suke musu baya hana su sanar da su abin da suka sani wani lokaci ma da zai taso karantar da ku a nan masallaci la'alla a gidan shi ko abinci ba dawa ba ku sani ba ne ba la'alla wasu matsaloli sun dame shi zai zo ya danna matsalolin amma duk da ka gabatar da abin da ya kamata ya gabatar da ku amfana za ku koma cikin farin ciki la'alla shi in ya fita yana cikin damuwa duka dan me dan saboda soyayyar da yake wa ɗan uwan shi musulmi to in ka ganka cikin da'ira ta ɗaliban ilimi ka gode wa Allah kuma ka roki Allah Allah tabbatar da kai akai haka dan ba dabarar ka bace zabi ne na Allah Allah ce inna Allah yastafi minal mala'ikati rusulan minan nas daga cikin mala'iku Allah ke zaben manzanni zaben su yake ya turo su ga mutane haka cikin mutane ma Allah yake zaben manzanni ya turo wani da wani sai manzo sallallahu alaihi wasallam ulama'u warasatul anbiya su malaman nan magadan annabawa ne innal anbiya lam yurisu dinara wala dirhaman innama warasul ilma su kuma annabawa basu gadar da komai ba na zinare ko azurfa abinda su gadar shi ne ilimi faman akhazahu faqad akhadha bihazin wafiq duk wanda ya riki wannan gado na annabawa lalle tabbas ya rubuta babban kaso saboda kasancewar malamai da suke karantar al'umma sun san da cewa annabi ya ce duk mutum da ke karantar da mutane ilimi mala'iku da ke cikin sama da tsuntsayen da ke cikin sama da halittun da ke cikin ruwa ko suke kan busassar ƙasa duka suna neman su gafara wajen Allah subhanahu wataala suna ya Allah ka gafarta wa ne ya Allah ka ci kan wa ne kenan wannan yana daga cikin abubuwan da ke kara musu ƙaimi da kuma ƙarfin gwiwa dan saboda su kace sun karantar da mutane dan ai kokari jama'a a amfana a ribaci lokaci lokaci tsare gare shi lokacin mu ya zama to mafi yawa mun ba wa addini ne to hakan zai sa mu zama to nagartattun mutane idan na gyaru ka gyaru ya gyaru muka gyaru gaba ki da sai ga al'umma duk ta gyaru ba ma bukatar sai wani ya zo ya sama doka da oda dan saboda mu bi Allah kai tsaye hasken da yake tare da mu na ilimi shi zai haskaka mana hanyar da zan bauta Allah subhanahu wataala daidai da inda annabi yake cewa taraktukum ala misl bayda lailuha wa naharuha sawa la yazigu anha illa halik annabi yake na barku a cikin hanya mai haske hanyar da mabiyinta cikin dare ko mabiyinta cikin rana ba zai bata ba gani yake inda yake tafiya cikin duhun dare haka yake gani a cikin hasken rana babu wani duhu da yake gaban shi saboda ilimi yana haska mishi gaba yace babu wanda zai karkata ya bar wannan hanyar sai batacce wanda Allah ya kaddara mishi halaka to matakar mutum yana kokari ya fahimci addini to tabbas Allah subhanahu wataala zai fahimtar da shi wannan alƙawari ne na Allah karamci Allah ya wuce a ce kana iya kokari dan ka gane gaskiya amma kuma ya batar da kai karamci shi ya wuce wannan Allah yana tausayin mu fiye da muke tausayin kanmu yana son mu shiri fiye da muke so kanmu alkhairi amma dan adam ne sai kaga ba kowa bane shi da yake bari daga ya lazimci majalisi na neman ilimi idan ka ganka kana lazimta to kai ta addu'a domin shedan ba zai bushe ba yana bin bayan ka zai rinka maka uzurka kala kala dan saboda baya so ka zamanto cikin mafifita daga cikin bayan Allah subhanahu wataala kamar da al-imam ibn abdul wahhab rahman Allah tabbata gare shi cikin masail guda hudu da yace ya zama wajibi akan mutum ya san su al-ula yace ni al-ilm mutum tashi da ilimi kuma shine ka san Allah ka san annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka san addinin musulunci wannan shine ilimi duk ilimin da baya hada ka da Allah baya sa ka san wane ne Allah to wannan ilimin amfani shi kadan ne amma ilimin da zai sa ka san waye Allah to tabbas wannan shine ilimi wanda annabi yake cewa talabul ilmi fariidatu ala kulli muslim neman ilimi ya zama farilla akan dukkan musulmi musulmi namiji ko mata ko mace kenan mu yi kokari mu san waye Allah dan in muka san Allah shi zai ba mu daman bautar Allah bautar da ta dace da shi amma idan muka jahilci waye Allah muka jahilci waye manzo sallallahu alaihi wasallam muka jahilci menene addinin musulunci zai zama to muna bautar Allah a cikin jahilci ne sai mu zama to innama fa'altu kama ra'aytu nasu fa'alun ina aikata abin da mutane suna aikatawa shi kuma wannan ba shi bane abin da Allah yake so a tare da kai Allah ya sauƙaƙa maka duk hanyar da zaka samu ilimi yace as'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ada sai kai dogon tafiya saboda hadisi daya akwai wanda zai tafiya wata daya amma a yau kana zauna a garin ku waya kawai zaka dauka ka danna ka tambayi malami ko dare ko rana malami baka amsa kan hadisin da ka tambaya kana zauna za a jiro maka wa'azi wani malami a cikin waya ka dauka ka saurara ka amfana kenan hanyoyi da Allah ya kawo mana dai kama mu da hujja suna da yawa dan kai da ubangiji ne ma kunna mu'azzibin hatta na ba'sa rasula Allah ya ce ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun furo da manzanni wannan manzanni sai mutu hujja ce akan mu wannan kaida ta ubangiji wayoyin da ke hannunmu masallatan da ke angwaninmu makarantun da ke angwaninmu da jami'o'i da sauransu duk wannan hujja ce Allah ke kara tabbatarwa akan mu dan saboda kar mu je gobe kiyama mu ce dinga ce ya Allah ai inda mun san kaza babu kyau da bamu yi ba Allah sai ya ce me yasa baka tako tambaye malamai ba me yasa baka tako da mu ilimi akai ba kenan mu rimace lokacin mu wajen neman ilimi ilimi da zai amfane mu duk wani majalisi na ilimi a garin nan majalisin malamin sunna wanda zai dora ka kan hanyar sunna to ya zama wajibi kai kokari ka take karatu a ciki kaka ga dubo nisan wajen wani ta yin wata daya yake saboda hadisi da kai kuma bai wuce ka murda ba ka hawo mashin ko ka shiga mota ko kuma ka hawo a daidai sau ka bada kudi ka je ka zauna ka saurara awa daya ka riga ka samu abin da ka samu na fa'ida ka dawo gida kana tafiya ka zauna kana cikin addu'a kana cikin falfajiyar aljanna Allah na gafarta maka zunubanka ka dawo gida cikin walwala cikin fara'a cikin kwanciyar hankali kuma Allah maka bude a cikin al'amuran rayuwarka muna fata Allah ya sa mu cikin da'irar ta dalibin ilimi ba zan tsawaita ba amma akwai dan uwa Malam Sanusi wanda zai gabatar mana da guziri insha Allah ta'ala na abin da ya sauka malam da yake karantar da mu ana Allah ya saka mu cikin alheri mu da muke zuwa gaba da makaranta Allah bai subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci gaba da dagiya kuma ninka aiki da wannan makaranta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله نعم اكرمك الله جزاكم الله خيرا ان شاء الله وزكما a karbakan da shafi malam sabo su je su gabatar mana da abin da ya sa wata insha Allah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من أبودي ما الله ببن سركي لهذا مؤونا مسلاجي Masjidu Fatima a wannan babban gari na Damagara muna gode ma Malam Alu Shura wanda ya bamu dama domin mu yi tarayya da shi a wannan aiki na nasiha a wannan lokaci kankani kuma muna gode ma ƴan uwa musulmai wanda wanda suke bamu lokacin su duk lokacin da muka ce za mu yi karatu za su zo su saurara gaskiyar magana mu ba mu zo nan ba dan mu yi karatu illa iyaka malam Alu Shura ya ce ne da darasi muka ce to za mu zo la'alla in ta kama mu gabatar da kalma amma ya kamata a ce mun tsara muhadara an sanarwa al'umma wanda yake da dama a zo a yi muhadara mai zaman kanshi wannan haka ya kamata yi shi malam Muhammadu Umar bako ne ni kuma dan gari ne ina nan insha Allah kenan da za mu tsara mishi shi mu bashi awa guda ya suka ne wannan hili ya zubo mana gulagulai na nasihohi Allah ya saka da alkhairi illa iyaka akwai wani hadisi ne nake so zan karanta mana guda daya Allah ya sa albarka a ciki al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga Abu Kabasha Amr ibn Sa'ad al-Anmari Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam yace salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhu wannan salo ne irin na annabi Muhammadu alayhi wasallam wurin ya jawo hankalin mai sauraro kuma wurin ya nuna musu muhimmancin abinda zai dora su akan shi annabi ce salatatun uqsimu alaihinna yanzu ko babanka ne zo yace maka ina rantsuwa akan abu uku ai zaka saurara mishi zaka mai da hankalin ka zuwa gare shi balle annabi Muhammad wanda baya fadin komai sai abinda Allah ya ce fadi annabi yake ina rantsuwa akan abubuwa guda uku yace kuma zanzanta muku wani zance ku hargace shi ku rike shi inji manzo Allah yace ma naqasa malu abdin min sadaqatin yace duk dukiyar da aka yi sadaka da ita dukiyar bata rabu ba ma naqasa malu abdin min sadaqa dukiyar bawa da yayi sadaka da ita dukiyar bata rabu ba yace wa ma zulima abdun mazlimatan fasabara alaiha aw sabara alaiha illa zadahu Allahu izza ba za a zalunci bawa ba wani bawa zalunci ko kadan ko da yawa ko babba ko karami face Allah ya kara mishi izza idan yayi hakuri yace kuma wa ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqr wani bawa ba zai bude makansa kofar roko ba face face sai Allah ya bude mishi kofar talauci wannan shine abubuwa guda uku wanda annabi ya rantsi akan su yace ina rantsuwa akan abubuwa guda uku na farko yace dukiyar da ake kyauta da ita bata rabu ba idan kana da jika goma ka cire jika biyar ka bada sadaka dukiyar ka bata rabu ba a zahiri zaka ga jika biyar yayi saura amma dukiyar ka bata rabu ba domin wannan jika biyar da ka bada dukiyar ka karuwa ne yayi Allah yana iya baka jika biyar sau dubu akan wannan jika biyar kenan kudin ka ya zama jika ya zama miliyan biyar da jika biyar jika biyar ka bada Allah sai ya linka jika biyar sau dubu ya baka sai ya baka miliyan biyar ka bada jika biyar kaga kudinka maimakon kana ganin kudinka jika biyar a kudinka miliyan biyar ne jika biyar karuwa ko raguwa wannan kuma magana ce ta annabi Muhammad magana ce ta gaskiya in dai za ka yi sadaka Allah zai maka budi in dai za ka taimaka Allah zai maka budi in za ka ciyar Allah zai ciyar da kai wasu malamai ma suka ce sadaka da kake gani daga cikin amfaninta amfanin sadaka yana jawo maka wani abu wanda baka da shi na alheri kuma akwai wani abu wanda Allah ya kaddara zaka samu sadaka zai sa abin ya zo maka kuma da kai misali Allah ya kaddara in ka bada jika biyar zaka samu miliyan goma in baka bada ba miliyan goma din nan ba za ta zo ba lokacin da ka bada sai miliyan goma ya zo maka idan ka kara kuma a kara maka wata goma kana kara yin sadaka Allah yana kara alheri a kanka abu na biyu nabi ya ce duk wanda aka zalunta ya yi hakuri Allah sai kara mai ɗaukaka da isa zalunci ko wani ne karami ko babba ko ta kowace hanya duk wanda aka zalunta ya yi hakuri amma nabi sai ya ce ya yi hakuri idan ba ka yi hakuri ba ba za ka samu ɗaukaka ba idan aka zalunce ka ka yi hakuri Allah sai kara maka kyautaka idan aka kaskantar da kai ka yi hakuri Allah zai ɗaukaka ta akan wanda suka kaskantar da kai wannan abu shi ne daga annabi Muhammad alaihi cewa idan aka zalunce mu yi hakuri akwai ɗaukaka duniya da lahira ga wanda aka zalunce da yayi hakuri
shi kadai yake
annabi ya bamu labarin wani hadisi na Abu Huraira wanda da yake cewa atadruna manil muflisu a wata riwaya mal muflisu shin kun san menene al-muflis masiyaci matalauci shin kun san wane ne masiyaci sai sahabbai suka ce al-muflis fina masiyaci matalauci a cikin mu shine wanda bai da dirhami bai da dinari mana wanda bai da kudi annabi sai ya ce al-muflis min ummati masiyaci daga cikin al'ummata shine man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wanda zai zo da ladan sallah yayi sallah Allah ya karba zai zo da ladan azumi zai zo da ladan zakka wa yati qad shatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada sai dai kash zai zo gobe kiyama ya zagi wannan annabi sai fara da zagi ya tsugunna can ya zagi wannan ya tsugunna can ya ci mutuncin wannan ya ma wannan kazafi wani ya zage shi wasu ya musu kazafi wasu kuma ya ci dukiyar su wasu kuma ya zubar da jinin su wasu kuma ya dake su wa yu'ta hadha min hasanatihi yanzu za a ba waɗannan mutane da ya zaga ko ya buga ko ya ci dukiyar su za a biya su da ladan aikin da yayi na ibada haka za a dinga raba ladan fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi idan ladan shi ya kare kahin ya biya abin da ke kansa shikenan sai a dauko zinuban waɗanda ya zalunta waɗanda ya zaga waɗanda ya musu ƙarya ya musu kazafi za a ɗebo zinuban su ana lila mishi faturi hafin na a ƙarshe a jefa shi wutar jahannama wannan shine hakikanin matsiyaci wanda su sahabbai sun zanta ma annabi matsiyaci na duniya annabi sai ya musu zance akan matsiyaci na lahira wannan shine cikakken matsiyaci sun faɗa wa annabi akan tsiya wanda ke da lokaci shine talauce na da lokacin ka mutu ya kare da mai kuji da talaka daga da su mutu sun kare da duniya annabi sai ya faɗa musu tsiya dawwamamme shine tsiya na lahira sun zanta ma annabi akan tsiya wanda yana iya gushewa kana iya ka wadatu kai arziki bayan talauci annabi kuma sai ya faɗa musu tsiya wanda baya gushewa har abada sun zanta ma annabi akan tsiya wanda la'alla ba zai taba addinin wanda ke ciki ba talakawa da yawa suna bauta ma Allah suna da daraja wurin ubangiji talaucin su bai tasiri wurin su faɗa abin da Allah baya so ba amma kuma wancan tsiyan wato tsiya ne mai jefa cikin wutar jahannama saboda mi zalunci yau ka kalli rayuwar mu da muke hatta musulmai hatta ahlus sunna hatta wasu madaliban ilimi hatta wasu malamai wani ma da'awar sa gaba ɗaya tana gine akan cin mutuncin mutane yanzu nan fa wani ya muni wani sako wani bawan Allah ne babban malami ne a Najeriya a Kano ana ce mishi Sharu Sani wani maktaɗin shi na gani yana magana akan ya kamata a daina kaɗe kaɗe da rawa a wurin taron mauludi a matsayinsa na ɗan ɗariƙa malamin ɗariƙa in ma Tijjaniya ne in ma Qadiriyya ne malamin ɗariƙa ne dai kuma mabiyansa ne suke yin wannan kaɗe kaɗe da raye-raye da fitsara a wurin mauludi ya wuto ya ce jama'a wannan abin bamu da hujja a kan shi a wurin ubangiji ai ya kamata a jinjina mishi ko ba haka ba ne abin ya burge ni na ɗora bisa shafi na har na yi taliki wani ce ai wannan malamin shi ma munafiki ne wato wanda zai ce ku daina rawa ku daina kiɗa ku daina fitsara da sunan son annabi da sunan kun shiga jazaba munafiki ne wani ma ce kai ba ɗan ɗariƙa ba ne wani ma ce wai kai malin Sanusi na kuna na gani kana yabon ɗan ɗariƙa kana yabon ɗan bid'a irin wannan musamman zindiƙai babu wata kalma da na faɗi na yabo su mi suke so ka hau bisa munbari ka zagi wannan ka soki wannan ka ce wannan batacce ne idan mutum batacce ne kai ba ka fata ya dawo kan hanya dan Allah a duniya akwai ɗan bid'a da ya kai Fir'auna akwai shi akwai wani kafi da ya kai Fir'auna amma mi Allah ya ce wa annabi Musa mi sojin Fir'auna da shi da annabi Haruna ya ce faƙula lahu ƙaulan layyinan ku faɗa mishi magana mai tafshi la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha tana yiwa ya wa'aztu tana yiwa ya ji tsoron Allah idan har za a turo wanda yafi ka daraja yafi ni daraja annabin Allah manzon Allah wanda kai tsaye Allah yake magana da shi kai din dabi'ar kama da mu'amalan kama mutane ba su gamsu da shi ba a anguwan kuma ba a yarda da kai ba saboda tantirin ɗan iska ne kai din ba a mayarda a garinku kai mutumin kirke ne ba kuma kake so ka ɗora mutane akan salon ka kai na zage-zagen mutane kawai hujja ne ka bayyana wa mutane hujja idan Allah ya sa wani zai shiru ta bakinka shikenan sai ya shiru amma a mai da da'awa zagin mutane cin mutuncin mutane Allah ya sa mu gane shi yasa jama'a mu guji zalunci a ƙarshe annabi sai ya ce duk wanda ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo Allah sai ya buɗe mishi ƙofan talauci wata rana wani sahabi Ubaysa yazo wajen Annabi Muhammad alayhi wasallam wata rigima ce ake yi ya dauki nauyin zai shiga rigiman kuma zai kawo ƙarshen rigima ta hanyar biyan waɗanda suke rigima rigima ne wasu suke akan kuɗi ka san aka ce kuɗi kadai yake kashe rigiman kuɗi rigiman kuɗi kuɗi kadai yake kashe shi ina bin ka shika 100 muna rigima sai ka bani kana cewa babu ko kana cewa kaza kaza to in ina su kun wani na so ya kashe rigiman ya baka jika 100 in ba jika 100 baka rigiman ba ta mutuwa amma in mutun zagin ka ne yayi tana yiwa a zo a baka hakuri ka hakura ko ba haka bane dan ka shi rigima ce tardo na kudi yace to shi ya doka ma kanshi zai biya amma shi ma bai da ko dala shine sai yace to bari in zo waje Annabi Muhammad kun fada mishi wallahi wata rigima ce na kashe kuma na daura ma kaina bashi naki zan biya nake to bari in zo wurinka na tabbata zan samu Annabi ce to zauna ka jira har a kawo mana sadaka to lokacin Annabi sai ya gaya mishi mutanen da ya halatta su yi roko yace roko bata halatta ba sai ga dayan mutane uku na farko mutumin da wata musiba ta fada mishi ko kuma mutumin da ya dauko wani rigima yazo yayi tambaye mutane su tattara mai daidai abinda zai biya wancan rigimar in ya samu in jika 100 ne kareke to bane cigaba ya samu sama da haka ya rike zauran a jika 100 ne ta dauko rigimanta daga ka samu jika 100 kashe ka ba wadannan mutane rigima ya wuce na biyu wanda wata masifa ta fado mishi ko tsam kai sai aka yi gobara ko gonarka ta kone ko wani abu dai wanda ya same ka ko tsam to ba laihi ka zo ka gaya ma mutane cewa kaza ya same ni har ka samu abinda zaka samu jari sai ka tsaya daga nan na uku mutumin da talauci ya shafe shi har aka samu wasu mutane uku a anguwa ko a gari masu hankali adillai suka ce kai wani fa ina cikin matsala to wannan ba da yin shi ma yayi roko ko yayi tambaya har ya samu dan abin da zai ja jari amma daga ya samu ba shikenan ya tsaya akan wannan muna iya cewa wanda wani rishin lafiya ya shafe shi bai da kudin magani yana iya gaya ma jama'a su taimaka mishi ya je yayi magani in ya dawo ya ci gaba da sana'a akwai wani tsoho zan ba ku labarin shi tsoho ne na saida alewa sai ya kamu da wani rishin lafiya da kike tuberculosis kuma kike tarin nan yace to bai da kudin magani sai aka ce mishi to ya tashi a masallaci ya fada wa jama'a su hada mai kudi ya je yayi magani ya tashi yayi bayani aka hada mai kudi yace wannan masallaci ya gani hada mai kudi kuma da gaske ne duk inda ya je yayi bayani sai a bashi kudi ya samu kudi ya je likita ya samu magani da ya dawo sai ya nemi sanda yace ashe roko ana samu sai shiga roko to yayi ta zarce cikin roko to kaga wannan kuskure ne Allah ya samu dace Annabi sai yace a gurguje yace innamad dunya li arba'ati nafarin duniya na mutane fudu ne duniya farkon ta zuwa karshen ta na mutane guda fudu ne mutum na farko Annabi yace shine mutumin da Allah ya bashi dukiya da ilimi yana jin tsoron Allah a cikin dukiyar yana sada zumuncin sa yana fitta haƙƙin Allah a ciki Annabi yace wannan mutumin yafi kowa daraja a duniya mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi Allah ya hada mishi tsakanin dukiya da ilimi sai yake jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa ma'ana yake neman halal yake bin ka'idoji na musulunci da yinda ya wujin neman dukiya kuma yake sada zumuncin sa yana taimaka ma ƴan uwansa baya musu rowa baya gani su cikin matsala kyale su kuma yake fitta zakka a ciki yana ba wanda Allah ya ci a ba Annabi ya ce wannan yafi kowa daraja mutum na biyu shine mutumin da Allah ya bashi ilimi amma kuma bai bashi dukiya ba amma kuma yana da kyakkyawan niyya yana da niyya na gaskiya cewa idan Allah ya bashi dukiya zai aikata aikin da wancan mai dukiya yake yi kuma yana da kyakkyawan niyya Annabi ya ce fa ajruhu ma sawa shi wannan mai kyakkyawan niyya da wancan mai aikatawa ladan su daya amma yana da kyakkyawan niyya karka ce to shi ma bari shikenan bari in yi niyya cewa in na samu dukiya zan bada ko kuma ka zo kai tawa mutane alƙawari kun san shi talaka an ce ba karban alƙawarin sa, kada wanda yazo ya ce muku ne kujin gina ku sallaci a ku bari ya fita ba karban shahada shi amin nan alƙawarin talaka. Na uku shine mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba, yana tabarna a wurin neman dukiyansa, ya sai da kwaya duk wani abin da zai yi ya samu kuɗi shi dai zai aikata. In mace ce ko da za ta kasance tantiriyar mazinaciya ba matsalanta ba ne, ko da za a yi wani abu wanda zubar da jinin al'umma ne ba matsalarsu ba ne. Yau masu kuɗi da yawa wallahi jinin bayan Allah ne suka sha suka yi kuɗi. Masu kuɗi da yawa sana'arsu asalinta haramun ne, wani ma da taba ya yi kuɗi, wani da giya, wani da abubuwa kala-kala, shi dai kawai ya samu kuɗi ta kowace hanya. Kuma baya sada zumunci, baya fidda haƙƙin Allah. Annabi ce wannan mutumin ya fi kowa kasancewa mutumin banza lalatacce a duniya. Mutum na uku na fudu na ƙarshe shi ne mutumin da Allah bai bashi dukiya ba, kuma Allah bai bashi ilimi ba, alfaqirul jahilu, talauci da kuma jahilci, matalauci jahili, bai da dukiya bai da ilimi. Idan ya ga wasu masu kuɗi suna banna sai ya ce ni ma ina da Allah ya bani dukiya ni ma in yi banna. Idan ya ga masu kuɗi suna taimakama ƴan kokuwa ko suna taimakama ƴan kwallo ko suna taimakama wasu fajirai ko suna taimakama wasu mutanen banza sai ya ce ni ma da ina ma da in samu kuɗi ni ma in taimakama waɗannan mutanen banzan ni ma a dinga faɗina a ce wani ya ba da kaza. Annabi ce kuma haka niyyarsa take, da gaske ne yake, da zai samu dukiyar da sai yayi wannan. Ai akwai mutanen da suka samu dukiya suke karai, akwai su, akwai wanda lokacin da ke shekara 25 ya so ya samu dukiya bai samu ba, yayi 35 bai samu ba, 40 50 bayan ya kai shekara 50 zuwa 60 sai ya samu dukiya, sai ya koma yana karai yana rama abin da bai yi ba lokacin yana kuruciyarsa. Allah rufa mana asiri. Yan uwa, wannan hadisi na bako shi a dunkule ne, hadisi ne mai girma sosai da ya kamata kowanne daga cikin mu ya koma ya ƙara bibiyan shi domin ya girbi fa'idodi da kuma abubuwa wanda zai kasance masa darasi, wanda zai kasance masa tsira a gaban Allah. Abin da na fata dai Allah ya ba mu ikon aiki da shi, kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am, akramaka Allah, jazakumullahu khairan. Muna godiya sosai ga wannan ziyara, kuma insha Allah ta'ala za a keɓe rana, insha Allah ta'ala za a sanar, za a zo a gabatar da muhadara insha Allah ta musamman ga sai ga cikin malamai ko su duka biyu insha Allah ta'ala. Muna fata Allah subhanahu ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi, abinda aka saurara Allah ya amfanar, kurakurai Allah ya kai mana baki da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
I don't know.